نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari da ke na rijiyar Zaki a cikin garin Kano a wannan yammaci na Laraba. Yau 11 ga watan Safar, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439, wanda kuma yake daidai da 1 ga watan 11 shekarar miladiya ta 2017. A wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib, wallafar babban malamin nan Al-Imam Al-Allama Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. A wannan shine darafinmu na 67 cikin wannan littafi, inda malam yake yin wasu bayanai game da anwa'uz zikr, wato nau'ukan ambaton Allah, nau'in zikiri. Yake cewa zikiri ba nau'i ɗaya ba ne, nau'uka ne daban-daban, kuma wani nau'in ya fi wani falala. To shi ne yake bayani akan haka. Idan ba manta ba, a satin da ya gabata ya gaya mana cewa zikiri nau'i biyu ne. Nau'in farko shi ne ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa da sifofinsa da ya ba masa, da kuma tsarkake shi daga dukkan wani abin da bai dace da shi ba. Ce to wannan shi kansa ya kasu gida biyu. Akwai insha'u sana'i min az-zakiri, wato shi wanda yake zikirin ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala, kamar ya ce subhanallahi ko alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wannan yana daga cikin nau'i na farko, wanda yace shi ma kansa akwai az-zikrul mutlaq, akwai kuma az-zikrul mujarrad, akwai kuma az-zikrul mudha'af. Akwai zikirin da zikiri ne na sifanta Allah ne subhanahu wa ta'ala da wata sifa ta kamala, ko tsarkake shi daga wata nakasa ko wani aibi, ba tare da ambaton wani abin da yake nuna rubanya wannan zikiri ba. Shi wannan shine az-zikrul mujarrad, da shine kamar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Akwai az-zikrul mudha'af, shine wanda mutun zai ambaci Allah subhanahu wataala ya yabe shi, ya kuma hada wannan ambato da sifanta Ubangiji subhanahu wataala, ko kuma maimaita wannan ambato cikin wani adadi wanda yake ba kayyadajje ba, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Juwairiyya da muka karanta shi wancan satin. Subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi rida nafsihi, subhanallahi zinata arshihi, subhanallahi midada kalimatihi. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan zikiri ne wanda mutum idan ya yi shi, to yana Allah na ninninka masa ladan fiye da a ce ya yi az-zikrul mujarrad, wanda kawai zai ce subhanallahi ko alhamdulillahi ko wallahu akbar. To sannan nau'i na biyu cikin nau'in farko da ce maka shi ma nau'i biyu ne. Nau'i na biyu shine al-khabaru 'anil rabbi subhanahu wa ta'ala bi ahkami asma'ihi, mutun ya bada labarin wato hukuncen sunayen Allah, kamar ya ce Allah subhanahu wa ta'ala mai jin sautittukan bayinsa ne, ko Allah subhanahu wa ta'ala mai ganin halayen bayinsa ne, babu wani abin da yake boyuwa gare shi, ko Allah subhanahu wa ta'ala mai tausayi ne, tausayinsa ya fi na uwa ko iyaye ga 'ya'yansu. Duk wannan bayanin wasu sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala, bawa yake cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala akwai as-sami'u. To bayanin wannan suna shine mutum ya bayyana abin da sunan yake nunawa. Sunan yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana jin komai, babu abin da yake boyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sama ko ƙasa. Hakanan cikin sunayen Allah akwai al-basiru, wato Allah mai gani ne. Bayanin wannan suna shine Allah subhanahu wa ta'ala mai ganin komai ne, babu abin da yake boyuwa gare shi. Duk ayyukan bayi da faɗi tashinsu da motsinsu da sukuninsu Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gani, saboda haka zai musu sakayya bisa ayyukan da suka yi. To wannan duka sifanta Allah ne, ko bayani ne game da Ubangiji da abinda sunayensa suke hukuntawa, wato hukunce-hukuncen sunayensa. To shi ne yake cewa wa afdalu hadha an-naw'i as-sana'u 'ala Allah bima athna'a bihi 'ala nafsihi, ce nau'in da yafi kowanne cikin nau'ukan nan biyu shine mutun ya yabi Allah subhanahu wataala da irin yaban da yayi wa kansa ko ya yabe shi da yaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa wato mutun yayi amfani da abinda Allah ya yabi kansa da shi ya yabe shi da shi ko ya amfani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi Allah da shi shi ma ya yabe shi da shi to wannan yafi kowanne saboda duk wani yabo da zaka yi wato zaka yi wa Allah bai kai yaban da shi wa kansa ba ko manzansa sallallahu alaihi wasallam yayi masa saboda haka yayin da ka takaita akan abinda Allah da manzansa suka abinda Allah ya yabi kansa da shi ko manzansa ya yabe shi da shi to babu shakka ka zo da mafificin zikiri mafificin ambaton Allah to shine yace wa hadhan nau aidan thalathatu anwa ce to shi ba wannan nau'in na yaban Allah subhanahu wataala iri uku ne akwai hamdun akwai sana'un akwai majid hamdun shine yi wa Allah subhanahu wataala kirari da sifanta shi da sifofi na yabo shine alhamdu as-sana'u kuma shine maimaita wannan sifofin wato mutun ya maimaita wannan yaban yayi ya sake shine as-sana' wato yabo bayan yabo sannan al-majdu ko kuma majd shine wato girmama Allah da kambama shi da fadar wasu sifofi na kasaita na girma na isa ga Allah subhanahu wataala wannan shine ake cewa al-majd to waɗannan sune na uukan da suke karkashin ambaton Allah ta hanyar yabansa shine yace falhamdu shine nan zai yi maka fassarar abinda waɗannan kalmomi guda uku suke nufi alhamdu was-sana'u wal-majdu ce alhamdu shine al-ikhbaru anhu bi sifati kamalihi subhanahu wataala abinda ake cewa alhamdu shine ka bada labari game da Allah wato ka sifanta Allah da sifofinsa na kamala sifofinsa na kamala ma'a mahabbatihi war-ridha anhu tare da jin soyayyarsa a zuciya da kuma yarda da shi wato mutun ya sifanta Allah da sifofin kamala sannan ya ji yana son Allah a zuciyarsa kuma ya yarda da duk abinda Allah subhanahu wataala ya masa ya yarda da duk ayyukan Allah subhanahu wataala gare shi to wannan shine ake kira alhamdu alhamdu shine abinda muke fara sallamu da shi alhamdulillahi rabbil alamin wato dukkan yabo dukkan wani nau'i dukkan jami'ul mahamid duk wani abin da zaka ce yabo ne to Allah subhanahu wataala shi yafi cancanta da shi duk wani yabo da san ana yaban wani abu da shi to Allah yafi cancanta a yabe shi da wannan abu shine yaban Allah da sifofi na kamala yi wa Allah kirari da sifofinsa na kamala sifofinsa na cika ma'a mahabbatihi tare da jin san shi ka ji kana san shi kuma kana yarda da abin da ya hukunta maka wannan shi ake kira alhamdu yace fala yakunu almuhibbu as-sakitu hamidan dan mutun yana jin yana san Allah amma ya shiru bai ce komai ba kuma to ba zai zama alhamidu ba zai zama mai yabo ga Allah ba ya ji yana san Allah a ransa ya yarda da Allah amma ko baya fadar komai na yabo ga Ubangiji to ba za a ce shi alhamidu ba mai yaban Allah ba za a ce masa mai kirari ga Allah ba walal musni bila mahabbatin hamidan haka wanda zai taiwa Allah kirari yana yaban shi amma kuma baya jin san shi a zuciyarsa to wannan shi ba za a ce masa hamidan ba za a ce masa mai yabo da kirari ga Allah ba hatta tashtami alahu almahabbatu was-sana sai ya hada soyayya da yabo ga Allah subhanahu wataala sannan yake alhamidu fa in karrara almahamida shay'an ba'da shay'in kanat sana'an idan ya maimaita ababen yabo din nan ga Allah yayi shi wato lokaci bayan lokaci to wannan shi ake ce masa as-sana wato yaban Allah tare da maimaita yabansa fa in kana al-madhu bi sifati al-jalali wal-azamati wal-kibriya'i wal-mulki kana majdan idan kuma ya kasance yaban Allah din yana yin sa ne ta hanyar ambaton sifofin Allah na kasaita da girma da nuna isa da mulki to wannan shi ake kira al-majd wato kamba ma Allah subhanahu wataala da fadar irin girman sa to idan bawa ya hada da ambato girman Allah da nuna da isassa da kasaitarsa to wannan shine ake cewa al-majd wato ya girma wato ya kamba ma Allah subhanahu wataala to shine ibn al-qayyim yake cewa wa qad jama'a Allah ta'ala li'abdihi al-anwa' ath-thalathati fi awwal surati al-fatiha fatihati al-kitab Allah ya hada wa bawansa wadannan nau'uka guda uku a farkon suratul fatiha wanda muke karanta ta a sallah a duk sallolin mu na farilla da nafilfilu ta wannan sura farkon ta ya kunshi waɗannan nau'uka na yabo ga Allah subhanahu wataala waɗanda sune afdalul zikri mafi girman zikirin da bawa zai yi wa Allah subhanahu wataala kamar yadda yazo a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito daga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini nisfu li wa nisfu li abdi wa li abdi ma sa'al, na raba sallah gida biyu ni da bawana, rabi ta wa rabi ta bawana, kuma bawana na da abin da ya roka, to zai samu abin da ya roka. To shine a farkon sai yake cewa idza qala al abdu, idan bawa a cikin sallarsa cikin karatun Fatiha yace alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamadani hamidani abdi, dan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin, sai Allah yace da shi bawa na ya gode mu, wato ya yabe ni, bawa na ya yabe ni. Wa idza qala arrahmanur rahim, idan yace arrahmanur rahim, qala Allah qala afna alayya abdi, sai Allah yace bawa na ya min kirari. Wa idza qala, idan yace maliki yawmiddin, qala sai Allah yace majjadani abdi, bawa na ya kambama ni, to ya girmama ni iyakar girmamawa, shine ma'anar majjadani. To kaga anan idan ka kula duka nau'ukan da ambata sun fito a cikin wannan abin nan karatun suratul Fatiha da bawa yake a farkon sura, a farkon sallarsa, ko cikin sallarsa, alhamdulillahi rabbil alamin, tabbatarwa da Allah dukkan nau'ukan yabo ne, cewa Allah subhanahu wataala ubangijin halittu shi ya cancanci dukkan yabo. Wannan al din alif wal lam din da take cikin kalmar alhamdu suna chalistigraq jinsil mahamidi, don a nuna dukkan wani jinsi na yabo to ya tabbata ga Allah subhanahu wataala. Wato in akwai wani abu da za a faɗe shi yabo ne, to Allah fi cancanta da wannan yabon, walillahi almathalul a'la. To kaga anan an bawa ya tabbatarwa da Allah dukkan wani nau'i na yabo, saboda haka yayi abin da ake kira alhamdu. Sannan idan bawa ya ce arrahman arrahim, mai rahama mai jin kai, arrahman da rahamar sa ce mai yalwa da ta kunshi kowa da kowa, da mumini da kafiri da mai biyayya da marar biyayya, da dabba da dan adam da tsuntsu da dukkan wani abin da ka sani halittar Allah ne, to ya shiga karkashin arrahman, yana samun rahama ta ubangiji. Saboda wannan suna ne da yake da ta'alluki da dukkan halittar ubangiji subhanahu wataala, suna samun rahamarsa, duka rahamar ubangiji subhanahu wataala ta yalwaci kowa. To arrahim kuma suna ne da yake tabbatar da rahamar ubangiji subhanahu wataala ta musamman ga mu'minai, musamman ga mu'minai a ranar lahira subhanahu wataala su zai ji kai, ba zai yi rahamarsa ga waɗanda ba mu'minai ba. To ka a nan duniya rahamarsa ta shafi kowa da kowa, ta ce rahmaniya, amma arrahimiyya wanda a lahira ta takaita ne ga waɗanda suke mu'minai. To kaga wannan yabo ne bayan yabo, arrahman yabo ne, arrahim yabo ne, maimaita yabon bayan yabo, shi yasa aka kira shi sana, shine Allah zai ce asna alayya abdi, bawa na ya min kirari. Idan ya ce maliki yawmiddin, mai mulki ranar sakamako, to ranar sakamako ce ranar lahira, a lokacin kowa zai risina ya sadu da ya miƙa wuya ga mulkin Allah subhanahu wataala, babu wanda zai ja da wannan mulkin, limanul mulkul yawm lillahi alwahidul qahar. Saboda haka a ranar dukkan wani mai mulki zai fahimci ashe mulkinsa iska ce, mulkinsa ba komai ba ne idan kwatanta shi da mulkin Allah, domin yanzu ina mulkin yake, babu shi. Saboda haka cikakken mulki na ga Allah subhanahu wataala, shine al-malik, shine al-malik al-qahar. To kaga wannan fadar sifa ce ta kasaita da isa ga ubangiji subhanahu wataala, shi yasa yace majjadani abdi, bawa na ya kai matuƙa ga girmama ni, ya kai matuƙa wajen girmama ni. Saboda kaga duka nau'ukan waɗannan wannan zikiri ya fito a cikin karatun Fatiha. To sannan sai yace wannan usani min az-zikri, nau'i na biyu, tunda yace maka farko az-zikru nau'ani, to yace maka zikiri nau'i biyu ne, nau'in farko da ya fada sai yake kasa shi gida biyu, sai kuma yanzu yake fada nau'i na biyu, sai yace zikru amrihi wa nahyihi wa ahkamihi, shine ambaton ko tuna umarninsa, ko ambaton umarninsa da hannunsa da hukunce-hukuncensa, ambaton umarnin Allah da hannunsa da hukunce-hukuncensa. Sai yace wa huwa aidan nau'ani, shi ma ya kasu gida biyu, ahaduhuma kaso na farko zikruhu bizalika ikhbaran anhu bi annahu amara bi kaza wa nahaa an kaza wa ahabba kaza wa sakhita kaza wa radiya kaza, mutum ya bada labari game da ubangiji subhanahu wataala dangane da abin da ya shafi wato hukunce-hukuncensa, yace Allah ya yi umarni da kaza, ko Allah ya hana kaza, ko Allah yana son kaza, ko Allah baya son kaza, ko Allah yana yarda da kaza. Kaga wannan shine karantarwa, shine wa'azi, shine al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Wato duk wani wanda yake karantarwa to yana yin wannan nau'i ne na zikiri wanda yake karantar da hukunce-hukuncen Allah. Nace karantarwa ina nufin karantar da hukunce-hukuncen Allah ba kana karantar da lissafi ba, kana karantar da karantar da hukunce-hukuncen Allah. Shi yasa yace inda suna karantar da hukunce-hukuncen Allah amara bi kaza, yace Allah ya yi umarni a yi kaza ko ya hana kaza ko yana son kaza ko baya son kaza, wannan shi ake nufi anan. Kaga karantarwa ta shiga, hakanan wa'azi ya shiga, umarnin da kyakkyawan abu da hana mummuna ya shiga, ko danka kake gayawa abin da kamata ya yi mai kyau da bar abin da bai kyau, to ya shiga cikin wannan. An gane wannan shine nau'i na zikiri, da zikiru amrihi wa nahyi nau'i na biyu, ko kuma kaso na farko a ƙarƙashin nau'i na biyu. Sauraka duk wani mai ilmantarwa mai karantarwa ya shiga anan. Sauraka yayin da bawa ya yi magana da abin da Allah yake so, sanda zuciyarsa ta hadarto wannan abin, kamar ya je karatu da wanda zai zo karatu, da wanda zai karantar, da wanda zai ilmantar da ilimi, da wanda zai umarni da kyakkyawan abu, da wanda zai hana mummuna, to yana karkashin wannan nau'i na zikiri. Saboda a cikin zikiri yake, idan mutum yana yin wannan to a cikin zikiri yake. Zaman nan da kuke zaman zikiri kuke, abin da nake zikiri ne kuma kuna cikin wannan masu zikiri. Saboda duk sanda za a ce ga abin da Allah yake so, ga abin da Allah baya so, to cikin zikiri ake. Wannan shine abin da Ibn Taymiyya ya yi magana a kansa, a ciki yake cewa duk abin da bawa zai faɗa kuma zuciyarsa ta halarto abin da ya shafi karantarwa ne, min ta'allumin wa ta'limin, karantarwa ne ko karanta ne ko tafaqquhin ko fiqhin, ko mutum yana tafqih yana karantar da wasu, ko shi yana karanta, ko yana umarni da kyakkyawan abu, ko yana hani, to wannan yana cikin zikiri. Shine wannan da Ibn al-Qayyim yake ambata. Wa thani nau'i na biyu, karkashin nau'i na biyu, ko kaso na biyu karkashin nau'i na biyu, zikruhu inda amrihi fayubadiru ilai wa inda nahyihi fayahrubu minhu. To mutum ya tuno Allah subhanahu wataala lokacin da ya ji umarnin Allah, ya gaggauta aiki da shi, ko ya tuno Allah lokacin da ya ji hanin Allah, ya gaggauta ya guje masa. To shi ma wannan ma zikiri ne. Lokacin da aka ce ga abin da Allah yake so kai maza wajen aikata wannan, to kai zikiri. Haka nan aka ce abin da Allah baya so ya hana, kai kokarin guje masa, shi ma wannan zikiri ne. To wannan shine nau'i na biyu. Fa zikru amrihi wa nahyihi shay'un wa zikruhu inda amrihi wa nahyihi shay'un akhar. Ka ambaci Allah, wato ambatan Allah ko zikirinsa, zikirin umarninsa da haninsa, ambatan umarninsa da haninsa, wannan wani nau'i ne daban. Haka nan tuna Allah lokacin da ka ji umarninsa ko ka ji haninsa, shi ma wannan wani nau'i ne daban. Saboda kaga nau'i biyu kenan. Fa idza tama'at hadhihi al-anwa للذاكر فذكره افضل الذكر. تو idan wadannan nau'uka duka suka hadu gabawa, to zikirin shi yafi kowanne zama zikiri, wato shi yafi kowanne zikiri. Wa ajalluhu fa idza tama'at hadhihi al-anwa' lil-dhakiri fa dhikruhu afdalu adh-dhikri wa ajalluhu wa azamuhu fa'ida. Idan wadannan nau'uka duka suka hadu, wato nau'ukan nan guda hudu da ya ambata, ذكر الله بأسمائه وصفاته والثناء عليه وتنزيهه أما لا يليق به وديك سجدا بيو إنشاء الذاكر الثناء على الله وكما الإخبار عنه بأحكام أسمائه ونسون نوئي قدابيو سيكم وأن قدابيو دي أنبتا نقل شيء سون ذكر الله ذكر أمره ونهيه وكما ذكر الله عند أمره ونهيه ولأن نوئك قداوه إذا سكح لك باوا to fa dhikruhu afdalu dhikri, dhikrinsa shi yafi kowanne zikiri. Wa ajalluhu yafi kowanne girma. Wa azamuhu fa'ida, yafi kowanne girman fa'ida, to fa'ida sa tafi kowace yawa. Fa hadha dhikruhu huwa al-fiqhu al-akbar. Fa hadha yana nufin wannan na karshe da ya fada shine bin umarnin Allah da barin abin da ya hana, wato lokacin da mutum ya ji umarninsa ya gaggauta aikata shi, lokacin da ya ji hanin Ubangiji ya gaggauta guje masa, wannan shine yafi, shine ake kira al-fiqhu al-akbar. Al-fiqhu al-akbar wato babbar fahimta, to fahimta da tafi kowace. Ka ji umarni ka bi, ka ji hani ka guje shi, wannan shi yafi kowanne a cikin ambatan Allah. Shine kuma zai gadarwa da bawa rayuwa mai kyau a duniya da lahira. Rashin sa kuma a rayuwar bawa shi yake gadar masa da kuncin rayuwa a duniya da lahira. Man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan zanka. Zikri anan ana nufin ka ji ayoyin Allah na umarni kai biyayya kansu, ka ji nahani ka kaurace ka guje musu, sune zikri a wannan ayar. Man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan zanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذا كرشان آية أنا بيانا ما كم أكيد في ذكري أشكون وانا آية شو كمرها كني آية يوم مسك زومك آية يوم الله سنة أبدا الله سبحانه وتعالى سوكر على تافن سنة أمرني دهني نهي كذا كو كبر كذا الله تتو كي ما هك آية يوم مسك زومك كي واسيدس ma'ana baka ji umarnin da aka yi maka ba ka aiwatar, baka ji hanin da aka yi maka ba ka guje shi, fa kazalika al-yawma tunsa, kai ma haka yau za a watsi da kai. Kaga wannan shine ma'anar, shine yake fassara maka, shine yake fassara maka zikirin da ake nufi. To wannan shine al-fiqh al-akbar, wato shine mafi girman fahimtar da ake son bawa ya zama yana da ita, da fahimci cewa bin umarnin Allah da gujewa hanin sa shine komai a rayuwar sa. Wa ma dunahu, wanda kuma yake na gabanin sa, na gabanin sa shine abinda bai wanda bai kai shi ko na gabanin sa shine wanda ya fara fada, shine zikru amrihi wa nahyihi, ka zama mai fadar umarnin Allah, mai ambatar umarnin Allah da hannun sa, wato ka zama mai ilimi, mai ilmantarwa, mai kira zuwa ga Allah, mai umarni da kyakkyawan abu, mai hana mummuna. Wannan shi kansa idza sahat fihi min afdal adh-dhikr, shi ma yana daga cikin mafifitan ambatan Allah zikiri, in sahat fihi niyya, amma idan niyya ta mutun ta kyauta ta ciki, wato mutun yana yi da kyakkyawan niyya, yana umarni da kyakkyawan abu, yana hana mummuna, yana wa'azi, yana karantarwa, yana ilmantarwa, yana jan hankali akan abinda Allah yake so da barin abinda ba Allah ba so, in mutun ya kyautata niyyar sa a cikin wannan, to shi ma min afdal adh-dhikr, yana da cikin mafificin zikiri. Saboda idan niyya ta ɓaci, wannan kuma ba zai amfani mutum ba, da ya zama da mutum yana yi ne don kansa, don ya jawo kansa suna, ko ya jawo kansa shahara, ko neman wani abu na duniya, ko nuna a ce ya sani, ko wani abu da irin wannan, to wannan babu shakka ya ɓata niyyarsa. Haka abin da zai yake samu a cikin wannan zikirin shi ba zai same shi ba. To sai ya faɗi kuma wani nau'i na biyar, wanda za ka iya haɗa shi da waɗancan nau'uka huɗu su zama biyar, shi ne ce wa min zikirihi subhanahu wa ta'ala zikiru ala'ihi wa in'amihi wa ihsanihi wa ayadihi, shi yana daga cikin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala tuna ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da kyautayinsa. Mutum ya zama yana tuna ni'imomin da Allah ya yi masa, da baiwar da Allah ya yi masa, da kyautar da Allah ya yi masa, tuna wannan shi kansa zikirin Ubangiji ne. Idan Allah ya ba wa ni'ima, ya tuna wannan ni'imar ya gode masa. Babu wani wanda yake rayuwa ba cikin ni'imar Ubangiji ba, babu wani wanda zai ce yana raye amma ba cikin ni'ima ta Ubangiji. Kowace irin ni'ima ya dauki ya hana ka, to za ka ga ya baka wasu, wanda kuma wannan da ya baka babu abinda zai iya saya maka ita. In kana kuka bai baka arziki ba, ya baka lafiya watakila. Lafiyar nan kana ga wasu masu arzikin suna nemanta, ko nawa ne za su iya kashewa in za su samu lafiyar nan ba su samu ba. Kaga ashe ya baka abinda ya fi abinda ka rasa. Idan ma lafiyar ya cire maka bai baka lafiyar ba, watakila in ka dubi cutar da kake ciki, ka dubi ta wani sai ka ga cewa ta ba ma in ana maganar sa ko asibiti ko ka je ba za ka sai in ga ka gashi, to karshe shi za a dawo kansa kai a ce kai taka mai sauki ce. So kowace irin abin da za a jarabe ka da shi, watakila an jarabe da wani wanda ya fi zaka, kuma duk jarabar da Allah zai maka in dai bata shafi imaninka ba, to tana da sauki, domin duk bala'in da zai kare a nan duniya ne ba zai bi ka lahira ba. Amma in ta shafi imanin bawa, ta shafi zuciyarsa, to wannan bala'in ya yi muni, tunda ba a nan ne za ku karki ku rabu ba, watakila ma ba za a tashi, wato ba za ka tashi ganin bala'in wannan bala'i ba sai an shiga kabari. Allah ya kishe mu. Saboda duk wata cuta, duk wani bala'i in dai bai shafi imanin bawa ba, to ya kaddara cewa wannan mai sauki ne Allah ya masa. Akwai wanda Allah ya jarrabe shi a imanin sa ne. Saboda shi dukkan wani likitocin duniya ba su warkar da shi ba, Allah ne kadai mai warkar da shi. akan wani ba abinda zai je ya samu ni waraka ba ubangiji subhanahu wataala ne ya kawo masa dauki ba saboda kaga ashe duk wani abinda zaka kaji ka rasa to in ka duba kaga wanda kuma aka baka sai kaga cewa wanda ka rasa din ba wani abu ne ni'imomin da kake cikin su ni'imar samarwa ni'imar rayuwa ni'imar musulunci da imani da Allah ya maka yayi ka cikin musulmi wannan ni'imomi ne da babu mai iya maka su kuma babu wani ni'imomi da zaka kwatanta da wannan to shi kansa tuna ni'imomin Ubangiji da yawa bawa zai sa ya rika gode masa har kullun wannan shi karan kansa ambatan Allah ne shi kansa zikiri ne tana ni'imar da Allah ya maka wa mawaqi'i fadlihi da inda falalar ubangiji take ta fadawa ala abidihi ga bayinsa abubuwan da Allah subhanahu wataala yayi wa bayinsa wadanda kullun kara musu yake ba raguwa suke kullun karuwa suke wa hadha aidan min ajalli anwa'iz zikri wannan bayana daga cikin manyan nau'ukan zikiri yace fa hadhihi khamsatu anwa' to wadanda sune nau'uka guda biyar da farko ya faɗi hudu na ɗaya da na biyu ya kasa su gida biyu kaga hudu sannan kuma yazo yanzu ya faɗi wannan na ƙarshe kaga in ka hada zaka ga biyar kenan to sai kuma ya ambaci abinda zikiri yake ta'alluki da shi yake damfara da shi yake rataya da shi yace wa hiya takunu bil qalbi wal lisani taratan wa zalika afdalu dhikri zikirin nau'ukan nan duka suna kasancewa da harshe da zuciya da harshe a wasu lokuta shi to wannan shi yafi kowanne wato zikirin da za a samu haɗin gwiwa tsakanin harshen bawa da zuciyarsa da zaman harshen sa yana furta abinda zuciyarsa take halartowa take kudircewa to wannan shi yafi komai ka faɗi abinda zuciyarka take halarto da shi kuma ta yarda da shi ta amince da shi ta gamsu da shi shine afdalu dhikri shine dhikrin da yafi kowanne muhimmanci kowanne falala a cikin rayuwar bawa wa bil qalbi wahdahu taratan wa hiya darajatu thaniya sai kuma wanda yake da alaka da zuciya harshe bai furta ba amma zuciya tana kudurce da shi yana halarto abin a cikin zuciyarsa yana halarto da girman Allah yana halarto da ni'imar Ubangiji yana halarto da ubarnin Ubangiji da hannunsa a zuciyarsa ko da bai furta da harshensa ba to wannan shine yake zuwa na mataki na biyu wa bil lisani wahdahu taratan wazi darajar lisani ko kuma da harshe da kawai yana ambata Allah da harshe zuciyar kuma tana gafala to wannan shine mataki na uku shine mataki na karshe wato bawa ya kasance da harshensa yake ambatan Allah ababan da zuciya to shi kansa wannan yanayi biyu ne akwai yanayi na farko ya kasance bawa yana ambatan Allah akai-akai ba kakkautawa ko da yaushe saboda yawan ambatan Allah da yake yi har ta kai wani lokaci ma harshensa zai rika furta ambatan Allah din yana cikin kuma zuciyarsa tana cikin wani abin daban saboda yawan ambatan Allah ba wai da gangan zuciyar ta bujire ba saboda ya saba ambatan Allah akai-akai to wani lokaci za ku zo kuna magana ko yana sauraron ka amma kuma harshensa yana gudana da wannan ambatan Allah to kaga wannan falala ce akwai kuma wanda kawai da gangan ma yake shi ba wai yawan ambatan Allah duk sanda zai ambaci Allah dai zuciyar tana wani guri irin kamar ma tilas yake kawai dan ka a ce ko baya yi ko ku a'a dai kawai a ce da shi zakiru shine kawai saboda haka zuciyar da gangan take watsi da tunan abin da yake ambato ba wai yawan zi bane yasa wani lokaci ya kan shafa to kaga wannan ba shi da komai a cikin zikirinsa ba ta kansa lokaci yake bal ma ta yi ya samu zunubi akan wannan zikirin idan ya kasance da gangan yake yin haka sai ya zama gafil ya zama lahin gafalalle wanda yake mai wasa malai ce fa afdalu dhikri ma tawata alaihi alqalb wal lisan mafificin zikiri shine zikirin da zuciya da harshe suka hada gwiwa akansa suka hadu akansa wa inna ma kana dhikru alqalbi wahdahu afdalu min dhikri lisani wahdahu abinda yasa yace zikirin zuciya shi kadai yafi zikirin harshe shi kadai ce zikirin da zakai da zuciya yafi wanda zakai da harshe ba zuciya babu halarto abin a zuciya yace li anna dhikra alqalbi yuthmiru almarifa domin ambatan Allah da zuciya, tuna Allah a zuci yana haifar da sanin Allah, zai haifar da sanin girman Allah da halattu da girman Allah da sanin wane ne Allah da sifofinsa na kamala. Matukar da zikiri yana ta'alluki da zuciya. Wa yuhayyijul mahabba, yana motsa san Allah a cikin zuciya, yana motsa maka san da kake yi wa Allah subhanahu wataala, yana ƙara tashi, yana ƙara haɓaka. Wa yuthirul haya, kuma yana tayar maka da kunya, kunyar Allah subhanahu wataala. Saboda wani abin idan ka zo za ka aikata da ya saba wa Allah, in ka tuna Allah da zuciyarka sai ka bari, saboda za ka ji kunyar Allah subhanahu wataala ya ganka kana wannan aiki, koda kuwa a gurin da babu mai ganin ka ne cikin bayinsa. To kaga shi wannan tuna Allah da zuciya ya amfani. Sannan wa yab'athu ala al-makhafa, sannan yana sa maka tsoron Allah, yana sa tsoron Allah. Yayin da bawa ya zai yana tuna Allah da zuciyarsa, a zuciyarsa zai tuna azabarsa, zai tuna rikonsa, zai tuna kamunsa. To wannan sa ya ji tsoronsa, ya fasa yin wani abin da watakila yayi shedan yayi masa hudubar ya aikata. Wa yad'u ila al-muraqaba, sannan zai ja shi zuwa ga muraqabar Ubangiji. Sannan muraqaba shine ka rika jin Allah yana ganinka, Allah yana ganinka a cikin halin da kake ciki, shine muraqaba. Wani mataki ne na ihsani, an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. To tuna Allah da zuciya zai sa ka ka rika jin wannan muraqaba, cewa Allah yana ganinka, saka zai kama ka in kai abu kaza, wanda abinda aka ittifaki a kansa cewa ash-shu'uru bi muraqabatillah, bawa ya rika jin cewa Allah yana ganin sa, yafi komai wajen kawo gyara a rayuwar dan adam. Duk wani abinda zaka so ka dasa a cikin dabi'u, wato a cikin zamantakewa ta yan adam, idan babu su'uru bil muraqaba, bayi su rika jin cewa Allah yana ganin su, kuma ya hana wannan abu, kuma in sun yi akwai abin da zai musu na horo, in dai ba wannan ka rasa ba, to duk wani abin da zaka rasa ba zai nasara ba. Shi yasa da an dan samu dan kuskure sai kaga abin da kake zato duk ba haka bane. Rayuwar musulunci ana so a samar da muraqaba a cikin al'ummar musulmi. Shi yasa za ga Ubangiji yana ta umarni da taqwa. Taqwa din nan shine samarwa da kai muraqaba, ka ji cewa Allah yana ganinka, Allah ya hana abu kaza, Allah yana san abu kaza bari in yi, Allah ya hana abu kaza bari in bari. Samar da wannan shi zai sa a samar da al'umma wacce take mai nagarta, wa mai tsafta a cikin rayuwar bil adama. Rashin samar da wannan shi yake sa a samu al'umma marar nagarta. Cire ruhi na addini a cikin zukata rusa al'umma ne, ba ciyar da al'umma gaba bane, rusa ta ne. Saboda abinda ma baka zato zai faru sai ka ganshi yana faruwa. Yanzu galibi akwai wata magana da wasu mu suka faɗa cewa a ƙasashen musulmi ga musulunci ba musulunci, a ƙasashen yamma ko ƙasashen turawa ga musulunci ba musulmi. Wato ana ga kamar a cikin mu musulmi ga barayi sun yawa, damfara, rashin gaskiya, waye gashi musulmi ne kuna sallah tare da shi, amma da kun fita sai cuce ka, da ka bashi aiki sai cuce ka. To sai yake ganin ai wannan umarni ne, wato hukunce ne, dokoki ne musulunci, amma gashi musulmin ya ki. Sai ka je kasashen yamma sai kai mu'amala da wani arne ture, sai ka ganshi mai gaskiya, ka ganshi mai amana, ka ganshi kaza, sai ya ce to ai ga musulunci shi tare da shi, kuma ba musulman ba. To wannan kuskure ne. A shi wancan da kake ganin yana da gaskiya ko bai cinye kudinka ba, ya abin ɗinka, ba wai tsoron Allah ne ya sa shi ba, ba tsoron Allah ne ya hana shi ya ci kudinka ba, yana tsoron ka kai shi ƙara, gwamnati ba su kyale shi ba, saboda an tsaurara dokar a cikin ƙasar. Saboda in ba haka ba, kowa ba zai samu, ba zai zauna lafiya ba, kowa bai yarda da kowa ba. Saboda haka yana jin tsoron doka ne. Yayin da za a ce akwai wata damar da zai samu ya cuce ka, sai kai mamaki. shi yasa aka ce akwai sanda aka taba dauke wuta ko a New York ne cikin dai jihohin na America aka dauke wuta na yan sakanni amma an ce an lissafa sace-sace da aka yi miliyoyin kudi da aka sace a cikin wannan dan duhun kim kamar dauke wutan nan da aka yi kafin adada wato sai kowa ya lalaba aljihun sai ji ba wayarsa ba wani to ashe kaga ba wannan ba shine musulunci ba musulunci kawai don saboda haske sai ka fasa ta saboda an sa CCTV a gurare ka haska ka kana sata saboda ka shiga cikin abin nan ka shiga cikin abin nan shopping store baka dau kaya ba ka fita saboda akwai CCTV tana nan kai marori ne ko ina so daukan hutan ka haka ba dan Allah bane to ya za ka kira wannan musulunci ka ce akwai musulunci ba musulmi ba musulunci shi musulunci so yake kabar abin dan Allah sauraka wannan dokoki da suke tsaurara su ma kabar sun san rayuwar da suke yi ai rayuwa ce ta ba mai gaskiya uba bai yadda dan sa ba da bai yadda da uban sa ba miji bai yadda matarsa mata ba ta yadda da mijinta ba kowa zai cutu wato sauraka in suna so su zauna lafiya shine wannan dokokin a tsaurara su dan kowa ya samu zama lafiya amma da zarar aka dan samu saka da su suke da sakacin doka irin mu ba mu san abin da za su yi ba ai ko anan kalubin rayuwar dan arewa dan kudu abin da rayuwar kudu da ta arewa ba dan arewa da kudu nake nufi rayuwar kudu da ta arewa kaga nan da yake musulunci yana da yawa duk da yadda ya shagwagwabe musulunci ya lagwagwabe ya lalace zaka samu dai akwai abin da barbushin sa a ciki ko yaya dai zaka dan samu amma can da yake ba addinin ba musuluncin sai ka samu rashin gaskiyar yayi yawa fiye da yadda kake zato saboda haka ba wai musulunci ne yasa ko tsoron Allah ko abu kakka ce akwai musulunci a gurin su ba musulmi ba musuluncin ba musulunci in su suka samu irin yadda muke rayuwa a nan da wannan sakacin na doka to wallahi abin ba zai kiyo ba kuna ga can wani lokaci kawai mutum zai shiga ya shiga makaranta kawai ta harba jama'a kawai shi saboda baya son ganin su ko dai ta harba tsofaffi saboda baya son ganin tsofaffi to kaga mu duk abin da ake ai baka samu irin wannan ba sauraka babban abin da ake bukata shine samar da muraqaba a cikin zukata shi yasa duk wata gwamnatin da za ta yaki addini to wannan tana jawo kanta matsaloli ne a cikin kasar ta babu abin da ke sa dan adam ya gyaru ya zama mutum na kure sai addini addini nan ko shine zai dasa masa muraqaba sauraka ko me zaka hana kai kokari ko yaron ka ne kake so ka hana shi abubuwa yi kokari ka dasa masa muraqaba tafi wata kamera da zaka sa waye kamera ne yana da dabarar da zai mata ta daina aiki amma ka sa masa muraqaba Allah yake ji to ya zai da Allah ba da zai da shi ya duk inda ya shiga kuma yana ganin sa duk abin da ya kuma yana nan ana rubuta masa za a yi masa misali akan wannan to in yana jin wannan to sai zama mutum na kware saboda ka taimakawa masu karantar da addini da kokarin sa shi a syllabus a karantar da abin nan shine zai gyara kasa ba ka ce ka cire ba ka soki ka abin nan zaka kana jawo kanka matsala ne kana jawo kasar ka bala'i ne shi yasa duk abin nan da muke fama da shi shugabanni an kar samu na kwarai sai tsilli in aka samu guda ɗaya ai ta bin sururu saboda shi kadai da an rasa wannan da za a rike saboda me saboda ba a tasar da al'umma daga wannan muraqabar tun farko ba wannan sauraka dole ne ka bawa karantar da addini muhimmanci a cikin makarantu tun daga firamare har zuwa jami'o'i saboda wannan shi zai gina maka al'umma shi zai gina maka zukata shi zai sa ka yi mu'amala da mutum dan adam cikakke ba kana mu'amala da wani robot ba wanda kawai abinda aka danna shi kawai yake yi ba da wani hadafi guda daya wanda ya rike a rayuwarsa yace wayar da wa anit taqsir fi ta'ati zikiri da ya shafi zuciya ambaton Allah a zuci yana hana wato yana tsawatarwa game da takaitawa wato gajiyawa wajen da'a ga Ubangiji saboda in kana cin muraqabar Ubangiji a ranka kana amtuno Ubangiji a ranka to zaka yi ibada yadda ya kamata ba zaka yi kwangi a cikin ibadar ba saboda kada jin cewa Ubangiji subhanahu wataala yana hararo ka yana ganin ka duk abin da kake wata hauni fil ma'asi was sayiat da kuma sakaci ko wasa wajen aikata zanubai da miyagun ayyuka da munanan ayyuka zai hana wato sakaci ko wasa wajen aikata zanubai da munanan ayyuka wa zikrul lisani wahdahu amma ambaton Allah a harshe kawai bai je zuci ba la yujibu shay'an min zalika al-ithmar bazai fahimar da wannan fa'idar ba wannan amfanin ba za a same shi ba wa in athmara shay'an minha fa thamaratu dha'ifa koda ma zai samar da wannan fa'ida to fa'idar bata da karfi mai rauni ce zuciya da har ba a zuciya sai ya fi amfani ga bawa zai sa masa san Allah zai sa masa tuna Allah subhanahu wa ta'ala to sannan malai ce al-faslu thani fasali na biyu الذكر افضل من الدعاء ذكري يافي الدعاء لان الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل اوصافه دومين ذكري يبوني da kirari ga Allah mai girma dubawaya da sifofinsa masu kyau wa ala'ihi wa asma'ihi da ni'imominsa da sunayensa wad'a su'alul 'abdi hajatahu addu'a kuma bawa ne ke roƙon buƙatarsa fa aina hadha min hadha to ina zaka hada wannan da wannan wato anan mas'ala ce game da tsakanin addu'a da zikiri wanne ne yafi wanne da kai zikiri da kai addu'a addu'a shine ka roki bukatarka zikiri kuma ka yabi Allah kai masa kirari da sunayensa da sifofinsa ka tsarkake shi wannan shine zikiri to da zikiri da addu'a wanne yafi wani shine yace addu'a afdalu abin azzikru afdalu min shi yasa za mu ga ana gabatar da ita kamar yadda zai zo ya maka bayani ana Allah ka zo yi da yabansa a cikin tahiyya sai ka fara attahiyatu lillahi zakiyatu lillahi tayyib kaga sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yabo ne da addu'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma addu'ar ka ta zo ƙarshe me yasa saboda waɗancan sun fi muhimmanci yabo ga Allah sannan salati ga annabi sannan kuma addu'ar ka ta zo da ƙarshe sannan addu'ar ka ta zo da ƙarshe Allah yabo ga Allah subhanahu wataala da yi masa kirari wannan gaya ce wato shine ƙarshen abinda bawa yake bukata shine yaga cewa ya bautawa Allah ya samu yarda Allah wannan shine gaya shine ƙarshen abin da bawa yake so saboda Allah cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud addu'a buƙatar ka kake nema buƙatar nan da kake nema ta kace wata kila ta zama wasila ta zama tsani ne zuwa ga tabbatar wancan babban manufa ita ce bautar Allah kana neman Allah ya baka lafiya don ka iya bauta masa kana neman Allah ya baka ci da sha don ka samu ƙarfin bauta masa kaga duk abin da kake nema a cikin addu'ar ka wasila ce an gane kana ne wasila ne amma wancan shine al-maqsid shine abin nan al-gaya shine ƙarshen abin da bawa yake kaiwa to kaga da wasila da gaya wacce ce a gaba ce a gaba manufa ta ƙarshe ita ce a gaba wannan wasila ce hanya ce da za ta kai ka ga cimma waccan manufa ta ƙarshe saboda azzikru gaya ce domin ibada ce addu'a ibada ce na'am ibada ce amma wasila ce ta zuwa ga waccan gaya din sai dai idan kana roƙon abin da shi yake da alaka da ubangiji kai tsaye kamar bawa yace Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ka taimaka min bisa ambatanka da gode maka da kyakkyawan bauta gare ka kaga nan duk abin da ya roƙa shine abin da Allah yake so Allahumma inni ala zikrika kaga zikiri ya shigo wa shukrika godiya wa husna ibadatika kaga anan ka roki roko ne kake yi amma ko me kake roko Yesu ko ka roki Allah tuba Allah afu addu'a ko shi abinda aya wani lokaci addu'a ta bukatunka takan iya zaman maka wata hanya da zaka ƙara sanin Allah ta hanyar addu'a kana roƙon Allah wasu bukatunka wannan addu'o'in da kake ya ƙara bude maka sasannin sanin Allah subhanahu wataala ka samu ma'arifa ta ubangiji subhanahu wataala shi yasa wanda cikin magabata yake cewa ya kai dan adam yabna adam burika laka fi hajatika allati aktharta fiha قرأ باب سيدك يا ابن آدم قد بورك لك في حاجتك التي أكثرت فيها قرأ باب سيدك شيء أكيد أن آدم أنسى مكة البركة أشكم بكاتركا وتشسبو دقتك يوي تقوم kana ta yabansa kana ta masa kirari saboda ya baka wannan abin nan kaga menene ya kai ka gaban ubangiji har ka sadu da ka mika wuya kake ta masa wannan kirarin bukatar ce to kaga bukatar ta albarka shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa tana yiwa wani lokaci idan ina da wata bukata in yi addu'a saboda bukatar sai Allah ya bude min kofofin saninsa a dalilin wannan addu'ar sai in rika jin ma kai gara Allah kada ya gaggauta biya min bukata ta saboda kada in daina addu'ar kai ka zuwa ga gaya amma ba kowa ba ba kowa ba shi yasa Allah idza khawalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl وجعل لله اندادا ليذل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار الله ce idan wata cuta ta samu dan adam da arabahu muniban ilai sai ya shiga addu'a ya koma komai nashi mai daga Allah kuma idza khawalahu ni'matan nasiya ma kana yad'u ilayhi sai manta yanzu wata ni'ima ta rufe shi waja'ala lillahi andadan sai ma yazo yana sanyawa Allah kishiyoyi li yuzilla an sabili idan ya batar da mutane da kan hanyar Allah Allah ce qul tamatta bi kufrika qalilan ji dadi saboda zaka ji فلما مر wanda zai shiga cikin matsala da bukatuwa zuwa amma da zarar Allah ya biya masa addu'a ya manta kuma da Allah kenan to ubangiji subhanahu wataala ya sifa cikin hali kirai lucu a cikin musu wanda zai koma ga Allah lokacin da yake cikin bukatarsa amma yayin da bukatarsa ta biya ya ji dadin yanayin da ya kasance cikin bautar Allah da roƙonsa da tadarrui kaskantar da kai gaban sa to shi yasa Allah shi yasa ma a cikin Fatiha zamu ga Allah subhanahu wataala ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta sannan aka kawo isti'ana, neman taimakon Allah, don ita wasila ce, ita wasila ce da take kai shi kai ka zuwa ga sabbin nan, kamar inda Allah ce fa'buduhu wa tawakkal alai, ka bauta masa ka dogara ga shi. Tawakkuli ibada ce, amma wasila ce zuwa ga samun wani abin da kake nema a wajen Ubangiji. Mala yace wali hadha jaa fil hadisi, saboda haka yazo cikin wani hadisi, ut sa'ilina, wanda duk ambatona ya shagaltar da shi gaban roƙona, to zan bashi fiye da abinda na bawa masu roƙo, wato Allah zai bashi fiye da abinda masu roƙon suka samu. Wani hadisi kamar da kuka gani Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Imam Ahmad duk sun fitar da shi. Hadisi ne a cikin sanadin sa akwai wanda ake kira Safwan ibn Abi Sahba, wanda yana da rauni, saboda hadisi ne mai rauni. Abinda hadisin ya kunsa shine yayin da bawa ya kasance mai yawan addu'a, mai yawan zikiri, a cikin zikirin nan bukatunsa za su biya, Allah zai iya bashi ladan ambatansa kuma ya biya masa bukatunsa, ya biya masa bukatunsa. Zai zo nan gaba ya kawo mana da'watu zinnun, da'watu akhi zinnun, annabi ce da'watu akhi zinnun, zai magana addu'ar annabi Yunus alayhi salam lokacin da masifa ta same shi, ce la ilaha illa anta subhanaka inni kunta min az-zalimin. Idan ka duba sai ka ga zikiri ne, ba roƙon wani abu, zikiri ne tsantsa. Yayi wannan zikiri aka kira shi addu'a, kuma Allah subhanahu wataala ya biya masa bukatarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba wanda zai shiga damuwa ko bakin ciki ya roki Allah da irin wannan addu'a, face Allah ya ansa masa. Zamu ga zikiri ne tsantsarsa, amma kuma Allah subhanahu wataala ya biya masa bukatarsa da shi. Haka kana iya ambaton Allah da yabansa da masa kirari, ka samu ladan wannan ibadar, kuma Ubangiji ya biya maka bukatunka da kake nema. To shine bala yace wa lihadha kana almustahabu fi ad-du'a an yabda ad-da'i bihamdillahi ta'ala, shi yasa ya zama mustahabi a addu'a. In zaka yi addu'a ka fara yi wa Allah yabo a farkon addu'a, ka fara yi wa Allah kirari, was-sana'i alayhi, ka fara masa kirari, baina yaday hajatihi, kafin ka ambaci bukatarka, kafin ka kai ga bayanin bukatarka, fara yi wa Allah kirari. كما في حديث فضالة ابن عبيد، كما يندرج في حديث فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويندرج في حديث فضالة النبي صلى الله عليه وسلم يا جواني أنا الدعاء yana ambatan yabinna, yana addu'a, bai gode wa, bai yaba Allah subhanahu wataala a ciki ba, bai wa annabi salati ba. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad ajila hadha, lalle wannan yayi gaggawa, laqad ajila hadha, lalle wannan yayi gaggawa, yayi garaje, ya fara da bukatarsa, bai yaba Allah ba, bai wa manzo Allah salati ba. Summa da'ahu, sai annabi ya kirawo shi, fa qala lahu aw li ghayrihi, ya kira shi yake gaya masa ko yake gaya ma wani, idza salla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih azza wa jalla wa thana'i alayhi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima sha'a, ce idan ɗayan ku ya salla, falyabda, to ya fara da yiwa Allah kirari da yabansa, kamar yadda yake a cikin tahiyya, farko at-tahiyyatu lillahi zuwa ƙarshe yabo ne da kirari ga Allah, thumma yusalli ala nabi, sai da yiwa annabi salati, thumma yad'u ba'du, sannan bayan haka sai ya addu'a bima sha'a, da abin da ya ga dama. رواه الامام احمد والترمذي وقال هذا حديث صحيح ورواه الحاكم في صحيحه. امام احمد يروي توشي ده ترمذي كما امام احمد ابن الترمذي انغنت حديثن هكذا الحاكم يروي توشي في كتابه التفسير الصحيح والتفسير المستدرك على الصحيحين. To za mu tsaya a nan saboda lokaci, abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada, na kuskure Ubangiji ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullah.